Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Hanifa Kabir Isa muka sake dawowa a shirinmu na karfe 9 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi. Yau 7 ga watan Maris din shekarar 2022. A cikin shirin namu ne yanzu za ku ji cewa gwamnan jihar Niger Abubakar Sani Bello ya fito ya yi ƙarin haske dangane da raɗin da ake cewa ya maye gurbin shugaban kwamitin riƙon ƙwarya na jam'iyyar APC.
Ina acting chairman na party, mun ci gaba da aikin party. Mun meeting ne ke cika saboda convention za a yi. Abin da ya kawo mu kenan, sannan kuma mu ratsar da chairmomi. To maganar take over ni ban san inda wannan magana yake ba.
A Najeriya har ila yau za ku ji shirye-shiryen da hukumar alazanna kasar ke yi bayan da hukumomin Saudiya suka ce za a yi aikin hajji a bana.
In kuma har za a yi aikin hajjin nan zai zo mana a ƙurarren lokaci ne, saboda ka duk wanda Allah ya ɗora masa nauyi gudanar da shirye-shiryen aikin hajji ya kamata ya farka ya san halin da ake ciki, kuma ya shiri akan cewa za a yi aikin ne wuta-wuta lokacin da duk aka samu bayani insha Allah.
To muna tafa da rahoto na musamman da kuma labaran wasanni, amma dai bari mu fara da shan labaran duniya tukuna.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labarin duniya. Rasha ta kama fiye da mutane 5,000 da suke zanga-zanga game da harin shugaba Vladimir Putin ya kai garuruwa da dama a ranar Lahadi, adadin da ba a taba ganin irinsa ba, yayin da Moscow take murƙushe duk wani da ke adawa da harin da sojojin Rasha suka kai a ƙasar. Ƙungiyar OVD Info wadda ke bibiyar kame da aka yi yayin zanga-zanga ta ce 'yan sanda sun tsare akalla mutane 5,016 a garuruwa 60 yayin zanga-zangar ƙin jinin yaƙi. Wannan adadi ne da ba a taɓa gani ba a rana guda, kuma ya yi matuƙar fin kamen da aka yi yayin jerin zanga-zangar da aka yi a ƙasar a bara, bayan da aka jefa madugun 'yan adawa Alexei Navalny kurkuku. Navalny ya yi kira ga Rashawa kan ci gaba da zanga-zanga a cikin roƙon da ya yi daga gidan yari. Dakarun Rasha sun yi ruwan bama-bamai a biranen da ke arewaci da kuma kudancin Ukraine yau Litinin, yayin da jami'ai suke yin gargaɗin cewa akwai yiwuwar Rasha ta kusa afka ma Kiev. Masojojin Rasha sun sake yin shelar shirin samar da wani keɓaɓɓen sashi na jin ƙai saboda farar hula da suka makale sanadiyar wannan mamayar. Wannan shi ne na baya-bayan nan a jerin irin wannan alƙawuran da aka kasa cikawa. Shugaban Hafsan Hafsoshin Sojojin Ukraine ya ce dakarun sojin Rasha sun mayar da hankali yanzu kan yin ƙawanya ma Kiev, Chernihiv, Sumy da Mykolaiv. A wata sanarwa a yau Litinin, ya zargi Rasha da karya dokar bil'adama ta ƙasa da ƙasa ta hanyar harbin fararen hula da haddasa matsalolin jin ƙai a wuraren da aka mamaye. Wata sanarwar ma'aikatar tsaro ta Rasha ta ce domin saboda dalilai na jin ƙai, dakarun Rasha za su yi shelar abin da ta kira da lokaci na tsaida komai daga yau Litinin, saboda a buɗe hanyoyi ga jama'a domin barin Kiev, Kharkiv, Sumy da kuma Mariupol. Waɗanda suka bar Kiev za a kai su Rasha ta jirgin sama, a cewarsa. Sanarwar ta ƙara da cewa matakin ya biyo bayan roƙon da shugaban Faransa Emmanuel Macron ya yi kai tsaye ga shugaban Rasha Vladimir Putin. Yayin da yawancin ƙasashe suke ƙauracewa shugaba Vladimir Putin saboda mamayar Ukraine da Rasha ta yi, ɗaya daga cikin shugabannin ƙalilan da ke buɗe layin sadarwa da shi shine shugaban Faransa Emmanuel Macron. Ƙoƙarin da Macron ke yi a diflomasiyance wajen ganin ya hana yin yaƙin ya ci tura, amma bai daina ba. Mutanen biyu sun yi magana sau hudu tun bayan da Rasha ta kai hari Ukraine a ranar 24 ga watan Fabrairu, sannan sau 11 a watannin da suka gabata. Shugaban na Faransa, wanda ƙasarsa take rike da shugabancin ƙungiyar tarayyar Turai na karɓa-karɓa, yanzu yana ɗaya daga cikin 'yan waje ƙalilan da suka san abin da ke zuciyar Putin a daidai lokacin mamayar sojoji mafi girma a Turai da aka taɓa yi tun bayan yaƙin duniya na biyu. Firaministan Isra'ila Naftali Bennett yana ɗaya daga cikin masu shiga tsakani. Ya gana da Putin yayin da ya kai ziyarar bazata zuwa Moscow a ranar Asabar, kuma ya ƙara magana da shi ta wayar taraho a ranar Lahadi. Kasuwannin hannun jari sun faɗi a Asiya da Australia, sannan farashin man fetur ya tashi yau Litinin yayin da aka shiga mako na biyu da mamaye Ukraine da Rasha ta yi. Benchmark Nikkei na Japan ya yi asarar kashi 2.9 cikin 100. Hang Seng a Hong Kong ya ruguje da kashi 3.8 cikin 100, yayin da Shanghai Composite ya fadi da kashi 2.1 cikin 100. Kospi a South Africa ya rufe da kashi 2.2 a ƙasa, sai kuma TSEC a Taiwan ya rasa kashi 3.1 cikin 100. Ma'aunin Australia na S&P ASX ya sauka ƙasa da fiye da kashi 1 cikin 100. A kasuwancin kayayyaki kuma ana sayar da gold akan dala 2,030 sama da kashi 1.7 cikin 100. Farashin man fetur ya tashi yayin da ake ci gaba da fuskantar barazanar haramta shigo da kaya da Amurka da Turai suka yi daga Rasha. 'Yan Koriya ta Kudu za su zaɓi sabon shugaban ƙasa a ranar Laraba mai zuwa. An kammala ƙaddamar da yakin neman zaɓe mai cike da zarge-zargen cin hanci da rashawa da sukan juna masu ɗaci. Ɗan takara mai sassaucin ra'ayi tsohon gwamnan lardi Lee Jae-myung da abokin hamayyarsa, tsohon mai gabatar da ƙara Yoon Suk-yeol, sun yi kankan gabanin jefa ƙuri'a. Koriya ta Kudu tana fuskantar matsalolin ƙarancin abubuwan gaggawa, ciki har da hauhawar farashin gidaje, rashin aikin yi tsakanin matasa da kuma koma bayan tattalin arziki lokacin barkewar annoba. Amma an lullube waɗannan batutuwa da mummunar gabar da ke tsakanin waɗannan 'yan takara biyu, wanda masu saka idanu a kai suka ce ya kai matsayin da ba a taɓa ganin irinsa ba.
To a gaida Hanifa Kabir Isa wacce ta karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To da farko, gwamnan jihar Neja Abubakar Sani Bello ya shugabanci kwamitin rikon kwariya na jam'iyyar APC. A wurin karɓan wani rahoto na musamman da mataimakin gwamnan jihar Anambra ya mika wa uwar jam'iyya akan rabon mukaman shiya-shiya. Hakan na faruwa ne a daidai lokacin da wasu rahotanni ke cewa gwamnan ya karɓi shugabancin jam'iyyar bayan da aka sauke mai malabuni na jihar Yobe. Rahotannin da shi kansa gwamnan na jihar Nejan ya musanta. Wakilin murya Amurka Madina Dauda na ɗauke da ƙarin bayani daga Abuja.
Shugabancin rikon ƙwariya na jam'iyyar APC ya yi Allah wadai da abin da ya bayyana a matsayin rahotannin ƙarya da kafafen yaɗa labarai na yanar gizo ke bazawa cewa an kori shugaban rikon jam'iyyar kuma gwamnan jihar Yobe mai malabuni. A wata ganawa da gwamnan jihar Neja Abubakar Sani Bello ya yi da muryar Amurka, ya yi nuni da cewa labarin cire mai malabuni ba gaskiya ba ne.
Ina acting chairman na party, mun ci gaba da aikin party, kuma meeting nake ya taka saboda convention za a yi. Abin da ya kawo mu kenan, sannan kuma mu ratsar da chairmomi. To maganar ce ko ba ni ban san inda wannan magana yake ba.
Baya ga waɗannan bayanai na gwamnan jihar Neja Abubakar Sani Bello, mai magana da yawun jam'iyyar Salisu na Inna Ɗanbata ya yi ƙarin haske cewa,
to abubuwa muhimmai guda uku ne suka faru a wannan babban ofin jam'iyya na ƙasa da ke Abuja. Abu na farko, shugabannin kwamiti na riko sun yi taron su. A garin yin taron kuma suka rantsar da shugabannin jam'iyya na jihohi, su guda 36 da kuma na yankin birnin tarayya Abuja. Shi aka fara yi da safen nan, tare ya yi kyau, ya yi armashi, an tashi lafiya, sun fito suna murna, makaɗa na bin su, ka san yadda wurin nan yake idan ana irin wannan muhimmin taro. To bayan an gama wannan kuma, bayan azahar, sai kwamitin da aka nada, wanda zai yi aiki akan ba ita uwar jam'iyyar shawara akan yadda za ta raba mukamai ga shiya-shiya a faɗin ƙasar nan, shi ma ya kawo rahoton shi. Kuma wanda ya wakilci shugaban jam'iyya na riko Alhaji Mai Malabuni a karɓar wannan rahoto shine mai girma gwamnan jihar Niger. Sa'annan akwai gwamnoni kamar guda 9 or 10 waɗanda sun hallara. Aka yi wannan sha'anin arziki da su, aka gama lafiya, na tabbata dukkan gansu ku da kanku ma. Aka yi taro lafiya, aka gama lafiya. Sakataren jam'iyya ta cika da mutane da magoya baya da masoya, abin gwanin ban sha'awa.
To me yasa gwamnan jihar Neja ya wakilci mai malabuni?
To akwai a cikin tsarin jam'iyyar APC akwai article 14 wanda ya ba wanda yake suka fito daga shiya daya da shugaban jam'iyya mai girman mukami damar ya ruye mishi riko idan baya nan. Shi mai girma mai malabuni ya yi tafiya ne baya kasar, shine kawai dalili. Amma duk wanda yake wani raɗe-raɗi ko yake yada labari na kanzon kurege cewar an sauya shi ne, ba haka bane. Haka sakataren jam'iyya ba da sanarwa a nan Abuja tunda safiyar yau da labarin ya fara bulla kafofin yada labarai na
Salisu Na'im na Ɗanbata ya kira ga dindin magoya bayan jam'iyyar da su kwantar da hankalinsu su mara wa gwamna mai Mala Buni baya ya gudanar da babban taron kasar wanda ya shirya za a yi a wannan wata. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To a gaida Madina. Hukumar Alazan Najeriya ta nahakonta ce tana da kwarin gwiwa cewa bana za a samu damar gudanar da aikin hajji. Bayan shafa wani tsawon lokaci ba a gudanar da aikin ba sanadiyar annobar coronavirus. Nahakonna magana ne bayan dage dakatar da kasar da wasu kasashe daga shiga kai tsaye zuwa cikin Saudiyar. Kwamishinan ayyuka na hukumar ta nahakon Alhaji Abdullahi Haddawa ya yi wa wakilin muryar Amurka Nasir Adamili kai karin bayani a wannan tattaunawa da suka yi.
Ine ne sharuɗin da bayanan aikin hajjin dalla-dalla ba za mu sani ba sai a nan gaba lokacin da za su gayyace mu muje a rataba hannu akan tsare-tsaren da za su bayyana mana da bayanai dalla-dalla mu ko mu zo mu tabbatar da shirye-shiryen mu bisa wannan tsarirrika da aka faɗa mana.
Wato abun nan da ake kira MOU kenan da ake
da MOU yarjejeniya ne ake sa hannu tsakanin gwamnatin Najeriya da su hukumomin aikin haji na Saudiya.
Alhaji Abdullahi yanzu dai ya nuna dumme sha'awar zuwa aikin haji ya fara shirye-shirye don komai zai iya faruwa na yiwuwar tafiya aikin hajin banin Allah ya da.
Eh to in kai la'akari da abun da suke faruwa shekarun baya zuwa daidai wannan lokacin an yi nisa wajen shirye-shirye na aikin haji. To amma kuma saboda rashin bayani babu wani kwakwarin shiri da aka yi har a yanzu. To in kuma har za a yi aikin hajin nan zai zo mana kurarren lokaci ne saboda duk wanda Allah ya dora masa nauyi gudanar da shirye-shiryen aikin haji ya kamata ya farka ya san halin da ake ciki kuma ya shiri akan cewa za a yi aikin ne wuta-wuta lokacin da duk aka samu bayani insha Allah.
Yawwa, to in haka ne ko Alhaji Abdullahi ga dai matsaloli daban-daban da aka samu kuma na san kudin Najeriya ma darajarsu ta ƙara sauka. Yadda kai akwai fargabar cewa za a samu ƙarin kudin aikin haji daga yadda aka saba.
In kai la'akari da me ya faru a shekarar 2020 da shekarar 2021 su hukumomin Saudiya sun fito da tsarirrika iri-iri bisa la'akari da watsuwar wannan annoba da COVID-19 wanda ya canja fasalin yadda ake gudanar da tsare-tsaren aikin haji sabanin abin da yake faruwa shekarun baya. To wannan tsare-tsaren da suka kawo wanda ya zama daidai ya tafi da zamani ya kawo canje-canje wanda kuma dole za a yi la'akari da su. Aikin hajin bana ana kitsa zaton zai yi tsada. Misali a cikin matakan dakile watsuwar COVID-19 nan akwai abin da suke kira physical distancing wanda ba lalle ne a wannan aikin hajin da za a zo ya zama haka ba. Amma abin da ya faru a shekarar 2021 aikin haji ya tabbata an yi wannan kuma ya nuna cewa aikin haji ya yi tsada. Misali wayanda aka musu register suka yi aikin haji a shekarar 2021 ba wanda ya biya ƙasa da riyal 10,014 kuma wannan bai kunshi kudin guzuri da kudin air ticket da kudin kwana hotel a Makka da Madina duk wannan bai abin nan kawai musha'ir ne da yan kwanaki uku da aka yi a Makka sai kuma mota da ta kwashe su ta kai su musha'ir aka dawo da su shine aka taji wannan kudi. Wannan duka abu ne wanda ya nuna mana cewa aikin hajin bana zai iya yin tsada kuma babban ta ma kashi 97% na abin da galibi ake caza a Najeriya a matsayin kudin kujerar aikin haji akan canja shi ne zuwa dala. Dala kuma in ka duba farashin ta kullun hawa yake yi in ka kwatanta da darajar naira.
Alhaji Abdullahi Haddawa kenan jami'i a hukumar Alazan Najeriya.
Karatu soyayya ma ai ilimi ce ni ke bambancin so kauna yan magaranta rana yan magaranta mu yi karatu shi ilimi hanya ta nagarta
shi wuri rana yi karatu ni aulan mu na baya raina amfanin ilimi mun lura bai da farko bai da karshe
shi ke sada zumunci sosai shi ke sada zama da mutane mai ilimi ai baya madala baya lagaita ga mutane mai ilimi shi ke da biyayya ko ga iyaye ko ga mutane
Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai rahoto na musamman wanda Sani Shaibu Malumfashi ya hada mana kan yajin aikin malaman jami'a a Najeriya.
A yau ne kungiyar malaman jami'o'i ta kasa wato ASU ta shiga mako na karshe na yajin aikin wata guda da take yi don neman gwamnatin tarayya ta aiwatar da yarjejeniyoyin da suka cimma a tsakanin su a taron su na baya-baya. Sabanin haka kungiyar ta ASU ta ce za ta dauki mataki na gaba. Na zanta da Farfesa Abdulkadir Muhammad Dambazo, shugaban kungiyar ASU shiyar Kano. Dan jin shin menene ya haddasa takaddamar da ta sanya su shiga wannan yajin aiki?
Abubuwan da ya sa muka shiga yajin aikin nan sun hada da kin yadda da gwamnati ta yi ta sa hannu akan daftarin yarjejeniya muka cimma da ita, wanda a cikin yarjejeniyar nan akwai bangarori guda hudu da ya shafi kudaden tafiyar da jami'o'i ta yadda za a inganta su da yanayin aiki na ma'aikatanmu da doka ta samo wa jami'a 'yancin kanta da kuma wasu ƙananan dokoki da suke kawo tarzaki wajen tafiyar da jami'o'i. Abu na biyu kuma shi ne kin yadda da har yanzu gwamnati ta yi domin ta yi amfani da manhaja ta biyan albashi wacce muka yadda suka yadda cewa mu kirkiro, wacce za ta canji manhaja da suke mana amfani da ita watan ta IPs, wacce tuntuni muka faɗa cewa ba ta dace da tsarin tafiyar da jami'a ba. Na uku kuma akwai doka da muke buƙatar gwamnati ta yi domin a ƙara a kuma inganta ƙarfin hukumar jami'o'i ta ƙasa wato NUC na yadda za a kawo sauƙi yadda gwamnatoci na jiha da na tarayya sun koma suna ƙirƙiro jami'o'i kamar abin da muke kira kamar constituency project. Idan ka duba za ka ga cewa kullum ka saurari majalisa za ka ji an ce ana ƙirƙiro jami'o'i barkatai. Kuma za ka samu akwai jihar da tana da jami'a uku, wata tana da guda hudu.
Kaya wasu za su ɗauka kamar kila ba kwa son kishiya ne ko yawaita jami'o'i?
Ba wai kishiya ne ba maso ba. Abin da muke magana shi ne idan za ka ƙirƙiro jami'a to ya kamata a ce za ka iya ɗaukan nauyinta. Waɗanda ake da su yanzu a ƙasa ma kullum faman da ake shi ne na yadda za a sami kuɗaɗen gudanar da su. Kuma gwamnatin nan ta ki ba da kuɗaɗen nan, to kuma idan ka ƙirƙiro wasu a ina za ka samu kuɗaɗen da za ka tafiyar da su? Misali yanzu idan ka je jihohin kudu ta gabas ha daidai da biyan albashin ma'aikata na jami'o'i gwamnonin nan ba sa iya yi. Za su ɗan tsakuro wani abu a wata su ce gashi nan ku je ku san yadda za ku biya albashin ma'aikatanku. Su kuma jami'o'in su je su tsawwala kuɗin makaranta domin su nemi kuɗin da za su biya albashin ma'aikata.
Menene tarnaƙin da ke tsakaninku da ita gwamnatin tarayya?
Babban matsalar shi ne a koyaushe gwamnati za ta ce za ta yi. Inda aka janye yajin aikin ba za su cika alƙawuran da suka ce za su yi. Tun 2009 muka yarjejeniyar ishu na zancen funding ɗin nan da zama a dinga tattaunawa duk bayan shekara uku a ga cewa ina ne ya kamata a inganta, ina ne yake buƙatar gyara. Amma yau shekara 13 kenan ba abin da suka yi. Shi yasa mambobinmu suka gaya mana ba sa son ma mu je mu ce wai mun cimma wata yarjejeniya da gwamnati. Abin da suke bukata shine duk abin da muka ce muna bukata a tabbata an aiwatar da shi a ƙasa kafin a ce za a janye yajin aikin nan. Akwai gwamnatoci da aka yi na baya a lokacin da Najeriya ta sami 'yancin kanta. Ka duba budget ɗinsu na ilimi za ka ga cewa suna sa kuɗi da yawa a ciki. Shi yasa aka samu jami'o'i kamar irin jami'ar Ahmadu Bello da ta Ife da TESIC don har yanzu in kaje babu jami'o'i a Najeriya da suka kai kamar su. Saboda gwamnatocin a lokacin sun maida hankali wajen ɗaukar kuɗi su sa domin sun tabbatar cewa babu wata ƙasa da za ta ci gaba idan ba da ilimi ba.
Professor Abdulkadir Muhammad Dambazoki.
Makon da ya gabata dai a faɗin tarayyar ƙasar da kafofin sadar da zumunta suna ta magana ne game da wannan yajin aiki. Wannan ya sanya ɗan majalisar wakilai ta ƙasa Honorable Abubakar Adamu mai wakiltar Shiroro, Rafi da Munya daga jihar Niger ya miƙe a zauren majalisar inda yake cewa nauyin gudanar da ilimi manyan makarantu a Najeriya nauyi ne da ya rataya akan shugaban ƙasa da gwamnoni da majalisar ƙasa wato ta wakilai da ta dadawa da kuma na jihohi. To amma a zahiri an yi watsi da su domin ɗiyansu suna karatu a ƙasashen waje. A nan nema ya tunatar da su muhimmin lamari inda ke cewa
we here members of national assembly including Mr. Speaker, Senate President, Senators and members of House of Representatives, state assembly members, the public voted for us to design good policies to ensure that the public institution work. What do we do in return? We rejected those public institutions. We don't take our children to those public institutions and we want to see magic that they should work.
Dukkan mu nan ƴan majalisar ƙasa, shugaban majalisar dattawa da na wakilai ta ƙasa da ma na jihohi, al'ummar ƙasar nan sun zaɓe mu ne fa don mu yi dokokin da za su ƙara inganta rayuwarsu ta kowane fanni ciki kawar har da ilimi. To amma mun yi brace da su domin ɗayanmu na karatu a ƙasashen waje, amma kuma muna son ci gaban ilimi. Ta yaya wannan zai samu? Inda ya ƙara da cewa
so unless and until we know morally we are all wrong, no policy will design that the public universities or any public institution will work.
Yace to fa sai mun sani mun kuma amince cewa mun yi babban kuskure. An ka ba haka ba, babu wata manufar da za a bullo da ita da za ta sanya lamurra su daidaita inda za a samu ingantaccen ilimi a jami'o'in da ma sauran hukumomi yadda za su yi ayyukan da za su kawo ci gaba ga ƙasa. Shin kowane ƙoƙari ƙungiyar iyaye da malamai ta ƙasa wato PTA ke yi don samun daidaito tsakanin ASU da gwamnatin tarayya? Alhaji Haruna Ɗanjuma shine shugaban PTA na ƙasa. Ga abin da yake cewa
mun yi ƙoƙari bakin iyakan kuma muna makan yi domin tasowar wannan al'amari mun miƙa ƙoƙon baranmu wajen ASU da ya haƙuri ko kada a rufe makarantun nan. Da aka rufe makarantun nan mu iyaye mu za mu ceto game da irin halin da ƙasa ke ciki yanzu. Sun bayyana da buƙatunsu kuma buƙatun nan da ASU suka bayyanar ba wai ya tsaya akan su buƙatun karan kansu na ajiyunsu ba, kuma za su amfana. Ya haɗa da amfanin kayan koyarwa da kuma hikimomi da ake amfani da su a jami'o'i domin ɗalibai su amfana.
To ko yaya su kuma iyaye ke kallon wannan yajin aiki na malaman jami'a?
To iyaye muna ɗaya daga cikinsu, sunana Usman Sarima. Mu iyaye muna ganin cewa malamai ya kamata su ma su ba da nasu gudunmuwan kamar ma yadda muke bayarwa. Mu biya ma kuɗin makaranta su kuma su koyar da yaranmu, shine sacrifice. Mu mun biya su kuma sun koyar abin da ya kamata su kenan. Haƙƙi kuma sai gwamnati ta duba ta biya su a hankali a hankali, ko ba su iya cika musu 100% ba.
To ko yaya ɗalibai ke ji da zaman kashe wando a gidaje ba karatu?
Ga wani ɗalibi.
Sunana Adam Usman, wanda yake jami'an Wadil, Kano University of Science and Technology. A gaskiya dai ba ma jin daɗin wannan check da ASU suke ciki, saboda mun gashi we are final year student mun kuma gashi dai da yawa dai wasu department wasu ma an saka result wasu ba a saka ba duk saboda irin wannan. To ya kamata dai gwamnati ta duba a samu a dawo wannan abu, saboda mun ma mu samu mu matsa na baya su ma sai su samu su ci gaba. Wannan ya sa dai a duba wannan al'amari.
Wannan lamari ne ya damu iyaye da ɗalibai ta kuma koma ƙasa. Sani Shabi Malfashi, murya Amurka daga Katsina a Najeriya.
Ƙarfe 10 na dare saura minti kusan 6 kenan agogon Najeriya a Nijar kamar da Chadi. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 19, 31, 49 da kuma 60 a matsakaicin zango. A jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron matashinmu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka a kodayaushe za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin samun shirye-shiryenmu. Yanzu kuma sai labaran motsa jiki.
Wasanni a takaice.
Tsohon shahararren dan wasan Najeriya Samson Siyasiya ya soki lamirin mai horar da ƴan wasan kasar na Super Eagles Augustine Egbon kan saka sababbin ƴan wasa a jerin sunayen ƴan wasa 25 da za su fafata wasanni biyu na ƙarshe na neman gurbin gasar cin kofin duniya ta shekarar nan da kasar za ta buga da Ghana. A makon da ya gabata ne Egbon ya fitar da sunayen ƴan wasa da aka gayyata, Kano kuma ya aje wasu a gefe waɗanda aka kira ɗin da ya sun haɗa da matashin ɗan wasan Ingila da ya sauya shekara Ademola Lookman da Kinkunmi Amao da kuma Ogenekaro Etebo da ya daɗe bai bugawa ƙasar wasa ba sakamakon rauni da ya yi fama da shi. To sai dai kuma Siyasiya wanda tsohon kocin matasan ƴan wasan ƙasar ne yana ganin cewa wasannin biyu suna da muhimmancin gaske ga Najeriyar ta yadda bai kamata a ba da ƙarfi ga sababbin ƴan wasa ba. Ana ci gaba da bayyana ra'ayoyi kan ɗan karen kashin da ƙungiyar Manchester United ta sha a gidan Manchester City a wasan gasar Premier ta Ingila a jiya Lahadi. Fafatawar ta manyan ƙungiyoyi makwabtan juna ta ƙarƙare ne inda City ta lallasa United ɗin da ci 4-1 a daidai lokacin da ake ƙoƙarin daidaita al'amura a ƙungiyar ta United da ta fuskanci koma baya tumbalin tsohon kocin ta Sir Alex Ferguson. Ƙungiyar da ma magoya bayan ta sun sami ƙwarin gwiwa da fatan daidaituwar al'amura bayan naɗa Ralf Rangnick a zaman koci na riƙon ƙwarya. To amma sakamakon wasan na jiya ya sa wasu masoyan kungiyar sauya tunani.
Sunana Umar Faruk Bukoyo. Yadda ita kanta Manchester United din ta dauko salon wasa bana magana shiri wurin su babu shi su hukumar kungiyar kwallon kafa ta Manchester United ma'ana masu club din su kan su basu shirya ma wannan kaka shekarar bata mana saboda tun farko dama shi wannan coach din mai horar da wannan ƴan wasan dama ba irin kalashi ya kamata a kawo ba an taba yin shigen irin shi Bengal. To Bengal da wannan dukala guda ne ka dauko professor ka bashi irin Manchester United ka ce maka abin kirki coach ake so a dauko irin wanda Tottenham suka dauka in ka kula je Manchester ai ba su jajircewa ba a buga kwallo da lamba tara ba wanda zai je shi kwallo shi kan shi da Pogba da shi masu tsaron baya duk ba su ma san ma me ake yi ba shi yasa kake ganin ainin shi dan tsakiyar Manchester City yake zuwa yana abin da ya gada saboda babu masu takura mishi daga tsakiya nan abin ya lalace gaba daya. Manchester United tana buƙatar agaji wannan shekarar kuma su shirya ba kuma wani abu mamaki bane duk mai goyon bayan kwallon Manchester United bana ya sani a ranshi cewa bana ba shirya ba so magana bana kawai mun hakura da ita mun manta da ita sai sun dauko wani coach don wannan bai kai muku ina.
A halin da ake ciki kuma wasu ƴan wasan kungiyar ta Manchester United sun soma tunanin barin kungiyar zuwa wata sakamakon kuma bayan da take fuskanta daga cikin su akwai dan wasan gaba Marcus Rashford wanda ke ganin cewa tauraron suna neman disashewa a karkashin sabon coach Rangnick a kungiyar. Haka ma dan wasan tsakiya Yuan Mata yana kokarin barin kungiyar a bazara mai zuwa saboda yadda sabon kocin ya maida shi akan benci ba tare da saka shi wasa ba. Mata dan kasar Spain mai shekaru 33 da ya kwashi shekaru 8 a kungiyar ta United ya sami shiga wasa sau 4 ne kacal a duk wannan kakar wasannin. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Abuja, Nigeria.
To madalla yanzu kuma sai labarai a takaice. Kuma da Allah kamar da kwaji yanzu kuma bar mu je ga labarai a takaice.
Russia ta kame fiye da mutane 5,000 da suke zanga-zanga game da harin da shugaba Vladimir Putin ya kai garuruwa da dama a ranar Lahadi. Dakarun Russia sun yi ruwan bama-bamai a biranen da ke arewaci da kuma kudancin Ukraine yau Litinin yayin da jami'ai suke yin gargaɗin cewa akwai yiwuwar Russia ta kusa afka ma Kyiv. Masojojin Russia sun sake yin shelar shirin samar da wani keɓaɓɓen sashi na jinƙai saboda farar hula da suka makale sanadiyar wannan mamayar. Wannan shine na baya-bayan nan a jerin irin wannan alƙawuran da aka kasa cikawa.
To masu sauraro baki ɗaya abin da ya sauƙaƙe nan a jerin shirye-shiryen namu ne yau baki ɗaya sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wata tawagar abokan aikinmu da wani sabon shiri wato da misalin karfe 6 na safe kenan agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato karfe 5 kenan na safe agogon Ghana. Yanzu a madadin waɗanda suka taimaka wajen kawo muku wannan shirin musamman Hanifa Kabir Isa da ta taya ni gabatarwa sai Daniel Brown ya haɗa mana shirin da kuma injiniyanmu Mr. Chan ni Mahmud Lalo nake cewa ku kwana lafiya.